sanar muryar Amurka ke magana daga birnin Washington DC. Jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum. Barkan ku da wannan dare wanda ya daidai da karfe 3:30 na yammaci a gogon gundumar Colombia. A yau Asabar 20 ga watan Nuwambar 2021. Yusuf Aliyu Harande tare da Sarfilu Hashim Gumel da sauran abokan aikin mu muke gabatar muku da shirin. A cikin shirin kuwa za a ji yadda gwamnatin tarayyar Najeriya ta yi amai kuma ta lashe. Shi kuwa madugun adawa a jamhuriyar Nijar ya ce haɗin kan ƙasar shi ne muradin shi. Daga bisani sai mu kawo muku shirin mu na amsoshin tambayoyinku, wanda Ibrahim Kalmasi Garba ya shirya kuma zai gabatar. Daga bisani mu karkare shirin da labaran wasanni a takaice. Amma dukkan mu a kai ga jin waɗannan, sai mun fara da jin cikakkun labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, da fatan an yi lafiya. Ga labaran duniya. A daren jiya Juma'a, 'yan sanda a birnin Portland sun ayyana wani bore a matsayin tarzoma a cikin gari don nuna adawa da sakin wani matashi wanda ya kashe mutane biyu tare da nuna wani da ya yi wata zanga-zanga a Wisconsin. Tashar talabijin ta CNN ta rawaito cewa zanga-zangar kusan mutane 200 ta zama tarzoma bayan da masu zanga-zangar suka fara fasa tagogi suna jifan 'yan sanda da kuma magana akan kone cibiyar shari'ar birnin. Masu zanga-zanga sun taru ne bayan da masu yanke hukunci suka wanke Kyle Rittenhouse, mai shekaru 18 a Kenosha da ke jihar Wisconsin, daga tuhumar kisan kai. Masu yari sun yi imanin cewa China da Amurka za su yi amfani da wani taron shugabannin da ba kasafai aka saba yi ba a farkon wannan makon don yin aiki kan yanayi da mu'amalar 'yan jarida, amma za su kawar da batutuwan da suka shafi batun gina sojan Asiya da tekun Pacific har sai dangantakar ta inganta, in ji manazarta. Shugaban Amurka Joe Biden ya gaya takwaransa na ƙasar China Xi Jinping a ranar Litinin ta hanyar hoton bidiyo. Shi ya kare iyawucin ƙasar China kuma ya bada shawarar yin haɗin gwiwa, yayin da Biden ya buƙaci rage haɗarin tashin hankali, ya kuma yi kira ga Xi kan take haƙƙin ɗan adam da kuma makomar Taiwan. Gwamnatin Amurka tana kallon ƙasar China a matsayin wata babbar abokiyar gasa mai wayo, yayin da Beijing ke ƙoƙarin bunƙasa ƙarfin soja da tattalin arzikinta a gaɓar teku. Ɓangarorin biyu sun yi taho magama kan kasuwanci, inda kayayyaki na kimanin dala Amurka biliyan 550 aka sanya musu ƙarin haraji a yanzu fiye da na shekarar 2018. Da sirrin fasaha gami da fitintunan sojojin yankin, ƙasashen biyu dai sun aike da jiragen yaƙi zuwa mashigin Taiwan da kuma tekun kudancin China. Bacewa wani ɗan wasan tennis na ƙasar China wanda ya zargi wani tsohon babban jami'in hukumar kula da harkokin siyasa na ƙasar da cin zarafi da alama da gwamnatin ƙasar China na son daƙile duk wata barazana ga mulkinta, in ji masu lura da al'amura. Peng Shu, ɗan shekaru 35, tsohon ɗan ƙwallon wasan tennis na duniya ne, ya bayyana ta kafar sada zumunta da ƙasar China Weibo a ranar 2 ga watan Nuwamba cewa tsohon mataimakin firaministan ƙasar Zeng Goli ya ci zarafinsa ta hanyar lalata, in ji sashen Mandarin na muryar Amurka. Hukumomin China sun gaggawa goge saƙon a wannan makon. Duk da haka, ƙungiyoyin kare haƙƙin ɗan adam sun fara tambayar inda za a iya samun Peng, kuma ƙungiyar ƙwallon tennis ta mata ta Amurka WTA ta buƙaci da a kula da awarta yadda ya kamata, ma'ana tilas ne a bincike kan zargin da ake yi da gaske cikin gaskiya a bayyane, tare da tantancewa. Ta yi barazana janye dukkan gasarta daga ƙasar China, wanda ka iya janyo asarar miliyoyin daloli a cikin harkokin kasuwanci a ƙasar. Liz Truss, mai magana da yawun ofishin kare haƙƙin ɗan adam ta Majalisar Ɗinkin Duniya, jiya Juma'a ta ce yana da matuƙar muhimmanci a samu shaidar inda take da kuma jin daɗinta da kuma gudanar da cikakken bincike na gaskiya kan zarge-zargen da ake mata na yin lalata da zang.
Labaran duniya kenan aka saurara kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington, gundumar Colombia. kuma bar mu shiga taskar rahotanni. Ga dukkan alamu tsugunni bata kare ba a Najeriya bayan kalaman ministan shari'a Abubakar Malami na cewar gwamnatin tarayyar bata rufe kofar neman sulhu ba da dan gwagwarmayar neman kafa kasar Biafra Nnamdi Kanu, duk kuwa da cewar yana fuskantar shari'an kisan jama'a da cin amanar kasa. Wakilinmu a birnin tarayya Abuja Umar Faruk Musa ya aiko mana da karin bayani a wannan rahoton.
Kofi da suka danganci mu'amalolin mulki ba ka kore kowace irin bukata. Kaiwa ne muka ce ba mu yi ba, amma ba mu ce za mu bude ba. Su kawo bukata ana iya dibawa akan tsari na mu'amalar mulki da siyasa irin ta kasa da kasa. Amma mu dai ba za mu neme su da wani mu'amalar sulhu ba ko tattaunawa.
To amma ganin irin laifin da aka yi da irin hujjoji da shaidu da kuke da a hannunku duniya ta sani, an ya irin wannan abun ya kamata a ce a kyale shi, ba zai taimaka wasu su yi barna ba?
A'a, ai abinda gaskiya al'amari ya Najeriya ta yi yakin ba sasa. Daga karshe dai akan teburin shawarwari aka zauna. Kasashen duniya idan ka lura siyasa ta duniya dukka mu'amalar ta danganci yaki ana yi, kuma a cikin yanayi na yaki karshe ta ana karewa akan teburin shawarwari. Ta suka shiga tsakani ko kuma ta suka ba abokan jayayya dama a tattauna. Saboda haka al'ada ce wanda mu'amalolin shugabanci da mulki ta zo da ita akan tsari na tarihi. To ba ka rufe kowace kofa, amma kuma abin da danganci aikata laifi a lokacin da an ka aikata shi sai da karfin kai kare na ganin da cewa an tabbatar da uku ba.
Amma ya za ku yi da wasu mutanen da za su iya koyon irin wannan su aiwatar da shi, tun da har ana tunanin duk taɓargaza duk tsananinta an kashe soja, an kashe ɗan sanda, an ƙona, an yi ɓarna iri-iri, wasu mutane kuma a ce za su iya zuwa a zauna a tattauna da su?
Ba mu rufe littafin uku ba, ba ga kowane ɗan Najeriya da aikata laifi. Saboda haka abin da a gaskiya al'amari mataki na farko tabbatar da laifi da yin uku ba a kan shi.
Ministan shari'a kenan Abubakar Malami yana ƙarin haske a tattauna da ni da shi a Abuja. A waje ɗaya Malam Nasiru Zahiruddin, tsohon shugaban kungiyar 'yan jaridu ne ta Najeriya kuma mai sharhi kan al'amura, wanda lalle ya nuna damuwarsa akan wannan matsayin ko wannan bayanan na Abubakar Malami.
Wato Umaru, wannan in dai haka ne to ya tabbatar da gazawar gwamnatin shugaba Buhari, ya kuma tabbatar da cewa akwai wani sashe na Najeriya da aka fifita fiye da wasu sassan na Najeriya. Ya za a yi mutum da bakinsa ya fito ya ba da umarni cewa a kashe mutane, a cinnawa har da hukumomin gwamnati wuta, a yi abubuwa iri-iri, a hana mutane fitowa, wato 'yancinsu ma an tauye musu shi. Mutumin nan ya yi laifin nan, aka kai shi kotu, aka sake shi, ya zo ya tsallaka ya gudu. Gudun nan ma da ya nuna cewa mutumin nan ya tabbatar da cewa shi mai laifi ne. Kuma yau ya ilahi a zo a ce wai wannan mutumin wai za a zo a ce wai za a gafarta masa. To yanzu yawan 'yan kurkuku da suke cikin gidajen kurkuku na Najeriya waɗanda ba su ma yi laifi irin wannan ba, shikenan sai a ci gaba da kulle su. Kuma an saki wannan mutumin, ya tafi shikenan, ya kashe banza, ya ƙona banza. To gaskiya wannan abin da ake so a yi, ya kamata gwamnati ta yi karatun tanasu. Idan ta yi wannan, to ta saki kura kenan, domin kowa yanzu zai iya yin irin wannan abin kenan ya tsira. Muddin mutanensa da shugabanninsu za su taru su ce a yi ɗansu ne ko ko 'ya'yansu ne a rabu da su.
Amma suna ganin kamar sulhu ita ce hanya mafi a'ala na warware kowane irin rikici ko rigingimu, ko a musulunci ma an yi maganar sulhu.
An yi maganar sulhu, amma waɗannan mutane ba sulhun suke so ba, domin ko da an saki kano yau, ina tabbatar maka wannan sulhun da ake cewa za a yi ba zai yiwu ba.
Umar Faruk Musa, mu Amurka a Abuja, Najeriya.
Daga Najeriya sai mu leƙa jamhuriyar Nijar, inda tsohon shugaban kasar kuma ɗan takarar shugaban kasa a zaben da ya gabata, Alhaji Muhammad Usman, wanda hukumar zaɓe ta ayyana a matsayin wanda ya sha kaye a zaben ranar 2 ga wata, ya jaddada aniyar bin hanyoyin lumana wajen gwagwarmayar ƙwato abin da ya kira galaba da ya yi a zaben da ya gabata, a maimakon bin hanyar hatsaniya, saɓanin ra'ayin wasu magoya bayansa da ke nunawa a kan wannan dambarwar. Alhaji Muhammad ɗin da ya yi waɗannan kalaman ne a lokacin wata ganawa da abokin aikinmu Aliyu Mustapha Sokoto, inda ya tambaye shi a game da wasu jita-jita na ɓaraka a tsakanin shi da 'yan uwansa na hamayya.
To wannan ɓarakar ne za a bakinka da shi, saboda jiya ma ai ka zo ka nan gurgungo, sai ni ce maka kai don Allah ya haƙuri,
za ka
miti na tarda su a can sun taru suna nan kacho kap
ba san mutane ne za ka je ba ka je za ka je
eh na ce maka zato can ne nake nan plus 2 mu nan ne cibiyar jami'in
su ba ta baraka
ai zama lami lafiya a halin yanzu har zuwa yanzu ni ban ga wata baraka ba
a abin da kike shine cewa su suna ganin kamar baka jajirce da kyau kamar yadda su suka so su yi ba
sun zuwa
su ɗan abokan tafiyar naka su ɗan adawa din
ban jajirce ba kamar gaga
kamar baka ba su suka je ɗazu kana magana cewa kana ba da haƙuri kana son a zauna a tsaya abubuwa ɗin nan to wasunsu suna da zafi fiye da naka watakila ko shi ja wannan cece-kuce ɗin ne.
Wannan kuma ɗan adam ka san kowa da nashi hali kowa da nashi yanayi yanda Allah ya masa ni aƙida ka ita ce an yi zaɓe. Wannan zaben ga sakamakon da ya bada kuma ni a matsayina na dan takara ina da haƙuri ina da wayansu dama wanda a nawa gani suna da ƙwari sun fi da unguto riga ihu a rariya ni kadai ko kuma ni tare da wayansu tunda ke muna da doki kashi zaben ai dan akwai ƙa'idodi akwai dokoki ake shirya shi ko to in muka ga an saba mu ce to ga hanyar da ya kamata bi duka yan sa ido da suka zo su nan gurin su da kansu sun ga irin kurakuran da aka yi kuma a cikin yawon suka ce a ba Allah yanzu dai a yi haƙuri a bi hanyoyin da doka suka tanada to ai shi ne muke ka lura cikin wannan kwanaki cikin wannan watanni me yake faruwa a ƙasashen da suka kewaye mu in ka ɗau Central Africa rikicin da aka riƙe wani gurɓataccen zaɓe ne ya kawo shi haka da taka tsarin mulki da taka dokoki in ka ɗau rikici na chat shi ma haka ne in ka dau rigima ta mali mai ya kawo haka duk abinda dokoki suka haramta su ne suka haifi wannan ka ketara ka je gine shi ma haka in ka ketara Cote d'Ivoire shi ma rikita duk sanda aka yi duk zaɓe ne kawo wannan da yaƙi da aka yi dubunnan mutane suka rika mutuwa muna ji muna gani sai ni kamar mu sani ba mu mahala gani same mu ni mai son kare kasar mu ce ni
masu sauraro har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington gundumar Columbia yanzu kuma ga shirinmu na gaba
masu sauraronmu assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa da ku a wannan shiri na amsoshin tambayoyin yau za a ji amsoshin mai nasara nasara huntuwa wanda yayi tambayoyi kamar haka ko yaya gurbatacciyar iska take naji masana sun yi hasashen cewa gurbatacciyar iskar za ta nika har sau 30 nan da shekarar 2030 shi menene illar gurbatacciyar iskar ga bil'adama? To idan malam mai nasara nasara funtuwa na saurare ga amsar da wakilinmu a Adamawa Salisu Muhammad Garba ya samo maka daga Professor Sadiq Futai na sashin ilimin geografiya a Jami'ar Modibbo Adama da ke Yola Adamawan Najeriya wanda ya yi bayani ma Salisun kamar haka.
Kana magana ne da Professor Sadiq nan Geography Department a Mautek a Yola. Dana fahimce shi tambayarsa kashi biyu ne. Na farko yana so ya sani yawan gurbataccen iskar da ake fitarwa a yanzu a duniya gabaki daya. Sannan na biyu kuma ya ce to menene illan wannan iskar wajen bil'adama. To wayannan ina ji su guda biyun nan ne abinda na fahimci daga cikin tambayoyin da ya yi. To zan so in fara da na farkon masu ilimin suka ce yawan gurbataccen iskar da ake fitarwa a duniya gabaki daya yanzu ya tara ton trillion 52 duk duniya gabaki daya. So saboda haka idan ka duba abu ne mai yawa saboda haka shugabannin duniya gabaki daya hankalin kowa ya tashi kuma akwai bukata a rage idan abu ne mai yawa. Ina gani shine yasa yanzu a haka din bai jima ba ko kwanaki biyu da suka wuce aka gama wani taron duniya gabaki daya wanda aka yi a nan Glasgow inda aka tattauna akan yadda za a yi a rage wannan gurbataccen iskar da ake fitarwa. A ƙarshe an tsaya da masaya daya akan cewa akwai bukata a rage wannan yawan iskar da ake fitarwa din nan. So kasashen duniya gabaki daya kowa ya bada bati daidai yadda zai iya rage. Wasu sun ba da shi nan da shekaru 20 wasu shekaru 30 wasu shekaru 50-70 masu zuwa. Zan iya ce kamar mu a Najeriya na ji jawabin da shugaban kasanmu ya yi a wannan taron. Ya ba da ba sai akan cewa a Najeriya za su yi kokari su ga su rage wannan yawan fidda iskan nan nan da shekara 2013 kusan shekaru 20 da wani abu daga yau kenan. Kuma ya ja shi haka din ne saboda ganin yawan kudaden da za a bukata a cimma wannan matakin. Kusan na ji shi yana ce akalla za a bukaci kuɗi kusan trillion 100 kami a cimma wannan matsaya na rage wannan yawan fitar da gurbatattun iska a Najeriya. So ire-iren kasashe kamar wannan din kowa ya faɗi nashi. To amma ba nan ne matsalan ba, inda matsalan yake shi ne lallai kasashe masu tasowa su suke da weak abin nan ne, ba su shirya wani ko wani abu dai na iya samun sauki daga cikin wannan abubuwan da yake faruwa nan ba. Dan ka duba an ka duba tattalin arzikinsu ba wai karfi da shi ba. To duk da a wannan jawabin sun da naji su ma sun raise wannan damuwa ɗin. To a can dai naji har ila yau manyan kasashen duniya wato developed nations kenan sun yi alkawari akan cewa za su na ringa kara kudaden da suke taimakawa kasashe masu tasowa a kowane shekara, inda suka tsaya da matsayi ɗaya kowane shekara za su taimaka da kuɗi trillion 100. So duk su samu wannan kasashe masu tasowa su samu su cima wannan buri ɗin. To fatan da muke a wannan lokacin shi ne Allah ya sa a cima buri abu. So menene ya sa za a so a rage iskan da ake fitarwa? Lalle iskan da ake fitarwa gurbataccen iska, iska ne wanda yake faruwa sanadiyan irin mu'amalan da muke yi musamman ta hanyan kamfani da sauran waɗansu hanyoyin da ake bi wanda yake amfani da irin ko kaman mai wanda ake samunta daga ko kaman carbon. To idan ana yawan amfani da su, su suke fitar wannan gurbataccen iska wanda yake haddasa wannan matsala a duniya mu gabaki ɗaya. So illan shi ne yana haifar da illoli da yawa. So idan na yi haka zai kai mu ga tambayan shi na biyu kenan, shi wannan mai tambayan. Menene illansa ga bil'a adama? Illan na farkon fari dai wannan gurbataccen iska din nan shine ke haddasa abin da muke fada dumaman yanayi wato global warming kenan. A nan zaka samu temperature na duniya yanayin zafi sai ya karu. Idan ya karu kuma a yanzu haka din yanayin temperature din mai yiwuwa a wasu wurare daidai ne a gurin su wanda yanayin su zai iya accommodating wannan temperature da yake, amma in ya fara hauhawa yana karuwa to zai iya kawo wasu changes wa'anda ba zai sake zamanto wa'annan wuraren su su yi accommodating din shi ba. To farkon fari dai abinda wannan abu zai haddasa shi ne canjin yanayi. Canjin yanayi kuma yana iya faruwa daban-daban bisa ga yadda wani waje yadda yake. Misali idan waɗansu wurare ne wa'anda dama ruwan ma ana karancinsa, ruwan sama ana karancinsa ba isasshe yake musu ba, to sai ka gani sanadiyan wannan canjin yanayi sai ya sake koma kasa inda ma ba zai sake isa ko da ma waɗansu tsiru wanda ake nomawa da ba zai sake isa ba. So idan tafiya ya tafiya an baya hankali ba wannan wuraren sai ya mai da su su gama suna cikin hamada. To sannan waɗansu wuraren da kuma misali dama ruwan nasu yana kaman kawo irin kaman flooding saboda dumaman yana ambaliya sai ka ga kuma yayi yawa. Idan yayi yawa kuma zai iya haddasa irin kaman asarar rayuka da dukiyoyi musamman wuraren da suke zama nan gaban kogi da sauransu. Ina so ka sani akan cewa da sauran masu jin mu a wannan lokaci mafi yawan manya-manyan biranen duniya suna nan a bakin kogi ne. So idan aka samu wannan ambaliya din na to su ne zai fara cinyawa da fari, sannan kuma idan ya yi yawa ya tsanani to sai ya shiga sauran waɗansu wurare wanda suna dan nisa. In ka duba abin da din documentation da kuma report daga wurin media da sauransu yanayin wannan damina biyu da suka wuce nan za ta gani mafi yawa an samu ambaliya ba na kaɗan ba. Kuma duk wannan abun yana tattare da wannan canjin yanayi wanda wancan gurbataccen iskan da ake fitarwa yana iya haddasawa. Sannan idan muka dawo ga lafiyar bil'adama wanda inda ya fi so ya sani kenan shi ne wannan zafi din nan wanda yake karuwa ainihin jikin mutum yana da wani certain percentage na temperature na zafi wanda zai iya rayuwa da shi. Amma idan ko ya yi kasa da wannan percentage ko ko ya yi sama da shi to yana iya haddasa wani matsala ga lafiyar ɗan adam. Musamman idan temperature ya karu ne kamar yadda yake faruwa yanzu sanadiyar wannan gurbataccen iska din nan to zai kai wani level da cewa jikin mutum baya iya ya sake rike irin zafin da ya kamata a rike shi. So zai haddasa wasu cututtuka da babu shi dama saboda an samu canjin yanayi na body temperature. sannan kuma yawan iska din yana destroying wani abu nan ne a sararin samaniya wanda ake ce masa ozone layer. Wannan ozone layer din nan wani iska ne, gas ne shi ma wanda Allah ne ya yi shi saboda ya kawo mana kariya ga mu halittu na bayan kasa. Aikin shi wannan ozone layer din shine ya tare waɗansu bangare daga cikin hasken rana wanda yakan iya zuwa kan bisa doron kasa. So yawan wannan bangaren rana din idan yayi yawa a bayan doron kasa yana iya haddasa wani ciwo da cikin kansa. So shi ainihin wannan gas din na idan ya je ya sadu da wancan ozone layer a sararin samaniya yana iya ya rage shi ne shi sosai ya zama to hasken ranan zuwan shi kuma sai yayi yawa dama wancan shi yake tare shi. Yanzu kuma ya dawo wancan abin da yake tare shi ko ya ragu ko ya kare waɗansu wurare. To sai ya zama to yawan ranan can bangare daga cikin ranan da yake zuwa din nan wanda zai haddasa wannan problem na skin cancer din. Idan aka samu skin cancer zai iya zama to kaman illa ne ga wani bangare daga cikin sassan jikin mutum wanda ake ce hemoglobin, wato blood cells. Wannan aikin hemoglobin din nan yana daya daga cikin bangare na cikin hanyar jini ko bangare wani bangare jini wanda yake ya tare ko kaman yawan irin cututtuka da yake iya shiga jikin bil'adama ko ta wurin cin abinci ko ta wurin shakan wani iska haka. To yawan wannan abin din nan wannan bangaren jini din nan shi yake iya yaki da wannan cututtuka har ma dan adam ba zai ji shi a jikinsa ko ya kawo masa wani lahani ba. So idan ya kasance wannan hemoglobin ya zama destroyed to zai zama to kaman mutum ne is half dead, ba zai sake responding to waɗansu kaman stimuli ba, kaman mutum ka zo ka taba jikin mutum haka ba zai ma ji ka taba shi ba ma. So sai ya zama to cututtuka waɗanda kanana dama suna iya su yaki da wannan process din nan sai su kasance an yi destroy ko an yake su ba ka ji ba ma, sai ya zama to dan kadan daga cikin su yanzu sai ya kawo maka illa ya kawo mara shi lafiya. To zai zama to kaman mutum yana raye ne kawai amma kuma kusan mutuwa ne yake. To yana da illa sosai ga lafiyar dan adam. So shi yasa duk hankalin duniya ya tashi a yanzu a gani ya za a yi a rage wannan iska gurbatacce iskan da muke fitarwa ne. Mu muke fitarwa saboda wannan iska ba wai daga wani waje yake zuwa ba, ayyukanmu ne na yau da gobe musamman wannan factories wurin harkokin abin nan din. Kasashen duniya wanda suka riga suka manyan suka girma suke da yawan wannan fitar iska din, su ma sun sani saboda suna so su gina economy din su. Akwai wani mujallar da na karanta wanda yake nuna mini akan cewa akwai kasashe guda uku wanda ake ce musu the highly industrialized nation, wato kasashen duniya wanda suka fi yawan kamfuna a duniya wanda suke kira kansu Netherlands. Wannan kasashe guda uku ne, kamar akwai Holland, akwai Norway da sauran ɗayan wani kasa wanda na manta, su suka taru suka haɗa kansu suka maida su kansu the Netherlands. Su ne mafi yawan kasashe duniya wanda suke da yawan kamfuna a duniya. So aka ce wannan gurbatacce iskan da wayannan kasashe guda uku da suke kira kansu the Netherlands din nan, yawan iskan da suke fitarwa ya fi yawan iskan da kasashen Afirka masu tasowa 53. Yawan Afirka kasashe 53 da yake, wato countries guda 53, wannan state guda uku a kasashen Turawa wanda suke kira kansu the Netherlands the highly industrialized nations of the world, abinda suke fitarwa a shekara da ya fi abinda kasashen Afirka gabaki daya put together su 53 nan suke fitarwa. To ka gani, to ina gani dai akwai kalubale a gaban kasashen duniyan gabaki daya inda za su sai da matsaya daya har su yadda akan cewa mu rage wannan abu, saboda wancan su zai wuya a ce lokaci daya su rage abinda suke saboda don a rage yawan gurbataccen iskan da yake fita. Amma abu ne mai yiwuwa idan aka sai da matsaya da hanyar da kuma za a yi shi za a yi shi, amma ina gani wannan shine babban kalubale a gaban kasashen duniya sai da matsaya da har a cimma burin abinda aka tattauna a wannan meeting da aka kare, wato COP26 wanda aka yi a Glasgow aka kare shi wannan kwanaki biyu ko uku da suka wuce.
Sai a kasance da mu makon gobe don jin amsoshin wasu tambayoyin. Yanzu a madadin Professor Sadiq Futai na Jami'ar Modibo Adama da ke Adamawan Najeriya, da wakilinmu a shiyar Adamawa Salisu Muhammad Garba, da wanda ya hada shirin Haile Haile, da kuma injiniyanmu ni Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa Allah kai mu makon goben lafiya.
Da haka muka zo ga faifan labaran wasanni a takaice.
Wasanni a takaice.
Yanzu haka mai horar da 'yan wasan Najeriya na Super Eagles Gano Turo na fuskantar barazana da matsin lamba har ma da kiraye-kirayen a sauya shi tun bayan da Najeriya ta yi kunnin doki da kasar Kebba da ci 1-1 a ranar Talata a birnin Lagos. Duk da yake dai Najeriya ta sami tsallakewa zuwa mataki na gaba na wasannin neman gurbin gasar cin kofin duniya ta shekara ta 2022. Managarta lamuran wasanni a kasar na bayyana rashin kwarewar kocin wanda wasu da dama suka ce ya tabarbare sha'anin kwallon kafa a kasar. Bello Abubakar jami'i ne a hukumar kwallon kafa ta jihar Sokoto.
General bai mana komai a tim ɗinmu ba. Game da 'yan wasa masu kwallo a Europe kuma in ka duba suna buga mu kwallon su sosai. Amma in zo Najeriya za ka ga da ke muke a cikin wasa. Ba wani abu da ya koya musu wanda bai a rhythm game, bai a komai, iyaka kawai ga nan tsayawa da ka san abin nan. Saboda ni gaskiya a ra'ayina ya kamata a ce ya tafi in ba haka ba. Ba za mu iya qualifying zuwa World Cup ba.
Shi ma dai tsohon dan majalisar dattawa daga jihar Kaduna, Sanata Shehu Sani, ya bayyana irin wannan ra'ayin, amma kuma ya ce da wuya hukumar kwallon kafar Najeriya ta iya korar kocin.
Shi irin wannan coach da aka dauko ro a tun da yazo Najeriya ba ta yi wani rawan gani a bangaren kwallon kafa ba. Amma yanzu matsalan da ake fuskanta shine wayanda suka dauko shi da kuma irin yarjejeniya da suka shiga tsakanin Najeriya da shi wannan coach ro ya sa dole dai sai a ci gaba da hakuri da shi har sai lokacin da wa'adin shi na kwangila ya kare. Dan kan halin yanzu a cikin wannan yarjejeniya da aka shigar shine cewa in dai za a kori coach ro to dole ne Najeriya ta fitar da zunzurutun kudi dala Amurka miliyan 2 wanda ya daidai da kamar naira biliyan 1 da miliyan 100 da wani abu a bashi haka nan ya tafi. To kuma kaga halin da ake ciki na matsalan kudi da kuma ita halin da ita hukumar kwallon kafa take ciki ba ta da wannan kudin da za ta iya ba shi coach ro ya tafi. Su waɗanda suka kawo shi suka zauna suka sa hannu a irin wannan kwangila su suka yi ma Najeriya zaben ƙasa. To a halin yanzu dai za a ci gaba da haka har sai an samu nasarar zuwa kofin duniya. In ko ba samu ba dole a ci gaba da hakuri da shi har sai lokacin shi yayi.
A Ingila, kungiyar kwallon kafar Chelsea ta kara gyara zama a saman teburin gasar Premier bayan da a yau ta bi Leicester City har gida ta lallasa ta da ci 3 da nema bayan dawowa daga dan gajeren hutun buga wasannin league a duk fadin duniya. Yanzu dai Chelsea din ta kara tazara zuwa maki 6 tsakaninta da Manchester City da ke binta. Duk da yake a gobe Lahadi ne City din za ta buga nata wasan na wannan makon da Everton. A bangare daya kuma Manchester United ta sha dan karan kashi a hannun Watford da ci 4-1. A kasar Jamus kuma kungiyar Bayern Munich da ke shugabancin teburin gasar Bundesliga ta sha mamakin gaske bayan da Osborg ta doke ta da ci 2-1. Muna nasara da ya tafitar da Osborg din daga ajin faduwa daga gasar da tazarar maki 2. Murtala Faruk Sanyin na muryar Amurka Abuja, Nigeria.
Masu sauraro baki daya iyakacin abinda shirin namu ya kunsa kenan da wannan la'asariyar tamu. Sai kuma idan Allah mai kowa mai komai ya kai mu gobe da sanyin safiyarku karfe 6 agogon Najeriya, Niger, Kamaru, karfe 5 agogon GMT da Ghana. Za ku ji saura abokan aikin mu dauke da wasu rahotanni. Amma kamun mai sallama da ku bar mu mika sakon ta'aziyyar sashen Hausa na muryar Amurka zuwa ga iyalan Hajiya Kaltime Abdulmumini wanda Allah ya marsuwa a jiya. Da fatar Allah ya gafarta mata ya kuma karbi bakuncinta abinda ta bari kuma Allah ya musu albarka. Yanzu a madadin abokin aikin nawa Sarfilu Hashim Gumel sai taya ni gabatar da shirin, sai wanda ya daidaita mana sauti Hailu Haili, ni kuwa da na gabatar da shirin Yusuf Aliyu Harande ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington, gundumar Columbia. Peace, salam.